Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, mun ji yadda gidauniyar Awifka a jihar Kano ta yunkura cikin karamar hukumar Nasarawa a birnin Kanon Dabon Najeriya domin gano yawan gurɓataccen iskar da ayyukan al'ummar wannan yanki na birnin Kano take fitarwa sakamakon yawan al'ummar unguwar, inda ta gano wasu mata masu amfani da roba a matsayin makamashin girki, wanda masana kamar su daraktan cibiyar binciken yankunan da ke fama da rashin ruwa na Jami'ar Maiduguri Dr. Muhammad Abba Jime suke bayyana irin illar da yin amfani da roba yake haifarwa ga lafiyar al'umma da shi kanshi muhallin.
Wato illoli da shi roba bi da su leda ke da shi yana da hatsari sosai, an duk inda yake wasu sukan hana amfanin gona ya yi tasiri, na biyu kuma yana iya gurbatar ruwan sha, daga nan sai kaga an fara samun wasu cututtuka, kuma wa uba kamar toshe magudanun ruwa da yakan haddasa ambaliya, inda kuma duk ruwa ya taru kwana uku hudu sai kaga sauro ya kinkishe ya fara shiga gidaje ya addabi mutane, yakan kawo cututtuka kamar su cizon sauro, su typhoid, da kuma idan ruwa ya gurbata har ka gama ana iya samun kansa da su wasu ciwon koda da su ciwon hanta da sauransu. So abin gaskiya yana da hatsari sosai, kuma dabbobi in sun samu shara duk wani abin da suka samu za su lalume. Leda an har ko rago ko tinkiya ko akuya ko wani dabba ya haɗe sai kaga a ciki din sai zanna dabba, sai kaga tana ta rami a rasa me ke damunta har ta zo ta mutu. So gaskiya yana da illoli ta fanni da yawa. Maganan cewa mata na kona su leda da sauransu, wannan yana da kyau din sun tattara din in an yi kuna mai kyau din, amma kuma hayakin sa kuma shi ma yana da illoli, banda shi hayakin leda ko hayakin mota, so hayaki itacen wutan nan ma da ake girki da shi ma duka yana da illa. Akwai wasu da suke da matsalan kaman allergy da sun fara sheka sai kaga ya zama musu damuwa, wasu kuma masu asma da sauransu. An kuma masana ta wajen fannin lafiya sun ce itacen wuta idan har mace ta sheka na sa'a daya ko biyu haka ya kai falin sigari illan shi din.
A ci gaba da tattaunawa ta da Alawiya Baba Musa, shugabar kungiyar Awifka, ta ce gwajin da suka yi a wannan unguwar ya nuna cewar al'ummar unguwar da ma matan da suke amfani da ayafa suna cikin hatsari sakamakon yanayin iskar da suke shaka.
Zaka ga in aka kona wannan ayafar hayakin yana zama baki kirin, to da muka je sai muka auna iskar duk gidajen da suke amfani da wannan ayafa, sai ya zama na iskar da suke shaka tana dauke da su wa'annan sinadarai masu cutarwa, musamman wa'annan greenhouse gases din da suke jawo shi matsalar dumamar yanayi. To bayan su kuma still akwai wasu sinadaran da su kuma zaki ga suna cutarwa sosai ga lafiya da jikin dan adam. To mun rarraba abinda yake cewa kusaniya, wato tambayoyi kusan guda 20 a gidaje da yawa a cikin wannan unguwar, har muka gano cewa fiye da kaso 90 na mutanen da suke zama a cikin unguwar suna amfani da ayafa. Bayan nan duk da haka sai muka ƙara samun gidaje da su ma suna amfani da ayafan, amma tasu ba irin ta wannan nikakkiyar roba da leda da aka yi nikawa bace ba, tasu mulmulalliya ce haka. To da muka tambaye su suka ce ai akwai mata da su ya zama na su kuma sana'ar su ce su suke narka roba ta zama mulmulalliya har ake sai da ita ma a matsayin makamashi. Sai muka ƙara sa su binkicen mu, su ma matar a unguwar suke ba su da nisa, sai muka ƙara sa gurin matan nan, sai muka ga su kuma suna zuwa, yara ƙanana suna zuwa su samu robobi da ledoji da taya da su takalma duk su kai musu, sai su kona su, idan suka kona su suka narke sai su dinga kwasan su da zafin su sun narke, sai su dinga mulmula su suna tsoma a cikin ruwan sanyi, in aka tsoma a cikin ruwan sanyi sai su zama kamar karamar bal haka, sai a dinga siyarwa 3 naira 10 sai ake siyarwa da matan unguwa haka, su kuma sai suke amfani da ita a matsayin makamashi.
A wani bangaren kuma shugaban gidauniyar Panacea Foundation wanda ya zanta da abokin aiki Mahmud Kwari a jihar Kano ya ce ya zuwa yanzu in dasa sama da bishiyoyi 12,000, amma sun kuduri niyyar dasa bishiyoyi 100,000 kafin ƙarshen damunar bana.
A cikin wannan damunan Allah ya yarda muna da kuduri na mu dasa bishiya 100,000, muna so mu yi shi a ciki da waje na jihar Kano, Allah ya yarda. Su wannan taron da muka yi na local governments inda suke a cikin birnin Kano ne, don mu wayar da kansu mu kuma nusar da su yanda ake wannan dashen kuma babban abun farin ciki ma shine mun yi niyyar mu shuka bishiya 100,000 amma a yanzu haka muna da bishiya 120 a ƙasa wanda Federal Ministry of Environment suka ba mu tasu gudunmuwa.
Wai me ya zaburar da ku game da zancen bishiyoyin nan?
Tunanin mu ne yazo daya mutane da dama amma yanzu kaman ni na karanci karatun likita inda na san cewa akwai cututtuka da yawa da suke da nasaba da gurbataccen muhalli. Na san illoli na ta'azzarar zafi, illoli na rashin ingantacciyar iska, illoli na rashin abinci mai kyau. So abubuwa ne da dama wasu sun shigo wannan tafiyar saboda inganta harkokin noma da suka ga suna ta zama koma baya sakamakon canjin yanayi. Wasu sun shigo saboda rashin kyau ma na muhallin mu da muke da shi. Muna yin wannan abu ne saboda samar da ingantacciyar iska ta shaka, sannan da samar da abinci mai inganci wanda za a ci da kuma sanyaya muhalli saboda irin illoli na zafin muhalli da kuma yaduwar cututtuka da suke da yawa a ciki.
Tuma Dr. Husna Baffa wacce ta kasance cikin ayarin Fanasiya Foundation a wurin taron wayar da kan da suka gudanar ta ce kamata yi gwamnati ta yi dokar da za ta haramta wa al'umma sare wasu nau'ukan bishiyoyi.
Gaskiya a lokacin da zan iya cewa ne bautar ƙasa wacce ake kira NYSC to sai ya zama na ne aiki gurin harkar dashen bishiya ɗebe bololi to tun daga lokacin sai hankali na ya karkata wannan sansan tunda kaga a yadda ya kamata kai ma'aikacin lafiya kai ka fi kowa sanin me muhimmancin bishiya da kuma bololi sannan illar da kai za ta dawo ne mutane zuwa asibiti rashin lafiya da sauransu dai to wannan dalilin da yasa kawai na fara kamar yadda aka yi bayani a lokacin da zo an ce bishiya guda daya idan aka sare ta mai da gurbinta sai 67 so idan mutane suna yin hakan ana wayar da su kowa wani ma akan kanshi zai ce kai bari in je in shuka wannan bishiyar kaga kai ba ma baka sani ba amma muna samu ana mai da gurbin wannan abubuwan da ake sassarewa sannan kuma gamar bishiyar da suke da mutukar amfani ya kamata gwamnati ta sa ka'ida ko doka akwai bishiyar da ba za a sare su domin idan aka sare su an yi asara babba.
Mai sauraro duka-duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.